a Washington, D.C.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington, D.C. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Zangon FM sai kuma wasu tashoshi na Zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke da bukata a shafinmu na sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
da ni Aisha Mu'azu.
Masu sauraro, kamar dai yadda kuka sani, a duk ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwan ilimi, inda a yau ma 17 ga watan Disamba na shekarar 2019 zamu tattauna ne akan batun kudirin majalisar wakilai na yi wa dokar samar da ilimi a matakin farko, wato matakin farko na bai daya kwaskwarima.
Duk ilimin primary shine ginshikin ilimi, duk wanda ya rasa shi to ya rasa ilimi na dindindin, wato ya rasa ilimi mai inganci wanda zai tafi jami'a ya tafi duk wasu karatun zai yi har sashin karatun na primary.
Da cikakkiyar tattaunawa da muka yi da wani tsohon ma'aikacin hukumar ilimi a karamar hukumar Kaduna ta Arewa akan wannan batu.
Bayan nan za mu leƙa zauren muhawaranmu, inda wakilinmu wato Hassan Maina Kaina ya tattauna da tawagarsa.
Za kuma mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan maudu'in namu.
Haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe.
Fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook, inda muka ce Majalisar Wakilan Najeriya ta gabatar da kudurin da zai tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya samu ilimi a matakin farko. Yaya kuke kallon wannan kuduri? Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsa mu ta farko ta fito daga Lawal Usman Kulle, yace salam, hakan abu ne mai kyau da haka zai dan haka zai sa kowa ya iya rubutu da karatu kamar mu da muke karkara, an taimake mu kenan.
Shi kuma Najib Zarewa Mahmud yace amma dai sun ayyana tsarin bada ilimi kyauta ko a cikin dokar tasu?
Bai ma jira ba, ya ji ko me za ta tauna. Sai kuma Amsar Ahmad Abacha Macina yace hakika wannan kuduri mun yi maraba da shi, muna addu'ar Allah ya sa kudirin ya samu amincewar majalisar dokokin kasa kuma tare da sa hannun shugaban kasa don ya zama doka. Nagode filin abari yau da gobe.
Shi kuwa Haris Alkanawi Goran Maje yace tabbas wannan mataki ne mai kyau.
Sai kuma Amsar Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki yace hakika wanga mataki yayi daidai duba da irin hali ko yanayin da ilimi ke ciki a Najeriya.
Sai ku shi kuwa Lawali Manchester Kamba yace hakika wannan matakin mai kyau ne, sai dai kuma aiwatar da shi ne aiki gaskiya kam.
Sai Ansar Rakiya Usman Farije Buwa tace tare da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, to ba giringirin ba dai ta yi mai, domin an dade ana ruwa kuma kasa na shanyewa, don haka muna fatan Allah ya sa wannan mataki dangane da batun samar da ilimi kyauta ga 'yan Najeriya matakin ya zamo silar inganta tsarin ilimi a kasar baki daya.
To amin dai. Gambo Baba Wuro ya ce salam yau da gobe, hakika wannan abu ne mai kyau da fatan dai su ma wato ƴaƴan makiyaya a tana da su saboda Fulani an bar su a baya a bangaren ilimi na zamani. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Wannan abu da ya tabo shi ma yana da muhimmanci
gaskiya.
Sai kuma Ansar Bashir Abubakar Karre da fatan na kira dai Ansar Sudan daidai yace salam yau da gobe. Hakika wannan kuduri da majalisa ta gabatar abun ayaba ne.
Alhaji Yaro Bulbula yace gaskiya wannan kuduri yayi daidai muna goyen bayan ta.
Sai kuma Adamu Idris ya ansa da cewa muna maraba da wannan kuduri nasu da fatan hakan zai tabbatar da ba da jimawa ba.
Ita kuwa Hadiza S Dutsi tace sai Allah.
Rai ko kuma sai Allah.
Bata ma ja ba sai Allah kawai.
Kware da gaske. So sai kuma Ansar Ahmadu Mai Kati Gaidan yace sai mu ce Allah ya nuna mana. To amin.
Shi kuwa Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace Allah ya sa mu shaida.
Sai kuma Ansar mu ta ƙarshe wanda Adam Telegram Hausawa yace daga jihar Plateau assalam filin yau da gobe tabbas aiwatar da wannan kuduri zai kawo ci gaba marar musaltuwa. Fatan mu dai Allah ya bada ikon cika wannan kudurin da ƴan majalisun wato da ƴan majalisun mu suka dauka domin ba giringirin ba ta yi mai ko ba haka bane yace malama Amin da sarfili sai dai kuma ba
su bane ba.
To mun gode da amsoshin tambayar naku. To na hira da wani tsohon sakataren ilimi wato Sanusi Siraju a jihar Kaduna kuma mai sharhi akan al'amura na yau da kullun, inda na fara da tambayarsa yadda yake kallon wannan kuduri na majalisar.
To wannan kuduri ba da ilimi ne ɗaya kuma wajibi ga duk ƴan Najeriya, doka ce mai kyau wanda kuma duk ɗan Najeriya yana farin ciki da samuwar wannan dokar. Amma inda gizo ke sakarci ne, dokokin Najeriya mafi yawa ana faɗin su ne amma aiwatar da su lalle matsala. Akwai dokoki na hukumar ba da ilimi na bai ɗaya da aka yi su da yawa wanda an ki a aiwatar da su ko kuma an wutar da su ba tare da yanda dokar ta ce a aiwatar da su ba, yanda zai amfani ainihin shi wanda ake magana kan shi wato yaro ɗan Najeriya wanda ya kamata ya samu ingantaccen ilimi daga ginshikin ilimin. Shi kuma ilimin firamare shi ne ginshikin ilimi. Duk wanda ya rasa shi to ya rasa ilimi na dindindin, wato ya rasa ilimi mai inganci wanda zai tafi jami'a ya tafi duk wata karatun zai yi har sashen karatun na firamare ne. Don haka ba makarantu na jami'o'i gaba ɗaya muhimmanci ya kamata a ce ilimin firamare shi ne aka ba shi wannan. Akwai ilimin ba da samar da ingantaccen muhalli wanda za a gabatar da karatu na yara a makarantun firamare na din Najeriya gaba ki daya. Har yanzu wannan dokar ba ta yi tasiri ba, domin har yanzu makarantunmu na firamare na gwamnati ba su da yanayi mai kyau mai inganci wanda za a ba da wannan ilimin. Sannan akwai doka wanda aka yi ta na Quranic integration, wato a shigar da ilimin Alkur'ani a cikin harkar koyarwa na ilimin firamare. An faɗi wannan amma har yanzu bai tasiri a cikin makarantunmu ba, da kuma yanayin anguwannin wanda za a samu wanda ake ce musu out of school ɗin nan zamantu ana tafiyar da su gaba ki ɗaya illa ana masa wani duba da irin medical aid. Akwai tsari na cewa a rika ba malaman nan ingantacciyar training, sai wato a rika ba su bita daga lokaci zuwa lokaci. Ta zuwa ɗabi'ar kaɗan sai a musu wannan bitar da kar an yi sauran bitar ne. Duk waɗannan suna daga cikin matsalolin samar da dokoki a Najeriya musamman wurin harkar bayar da ilimi na bai ɗaya a ƙasar nan.
Kasancewar kai tsohon ma'aikaci ne na ilimi, yaya al'amura suka kasance a baya? Domin tun da can akwai wannan hukuma mai kula da ilimi a matakin farko bai ɗaya. Wasu irin nasarori aka cimma a baya, kuma wani irin gibi aka samu a wannan fanni?
Nasarorin da aka samu shine na farko da ita hukumar ta kafa a dukkan jihohin Najeriya wanda tana kula da makarantun na Najeriya ga baki ɗaya su, kuma an samar da wannan tsari. Akwai nasarorin da aka samu na wanda aka ringa ɗaukan malamai ana ɗaukan su na shekara biyu wanda za su je su zauna a cikin makarantu ana koyarwa, ko gwamnati da ya ke ɗaukan nauyin su amma na shekara biyu ne. Wa'innan malaman a lokacin da suke wannan zaman to sai su zamanto ana gwada su ne yanda za a iya ɗauke su dindindin a ƙananan hukumominmu. Kuma da yawan su da suka irin waɗannan koyarwa na shekara biyu mun zama da ɗauke su aiki sun ci gaba da aikin su. Waɗansu kuma gana wasu tsince ta kuma da kansu ma suka kori kawunan su. Sannan a ciki akwai tsarin da aka yi na baya na samar da ingantattun littattafai waɗanda malamai za su dinga amfani amfani da shi wurin koyarwa. Shi ma a baya an yi nasara sosai akai domin littafin sun shiga makarantun mu, kuma ɗalibai da malamai duk sun yi amfani da wannan littafin. Waɗannan na daga cikin kaɗan daga cikin nasarorin da aka samu, amma daga baya abubuwan suka canza salo, inda abin da kake tsammanin zai zo maka ba zai zo maka akan lokaci ba, sai ya zo lokaci ya kure. Kamar yanzu wannan dokar, tsarin koyarwa gabaki ɗaya yana da tsarin shi na shekara, wanda akwai zango na ɗaya, akwai zango na biyu, akwai zango na uku. Duk lokacin za a shiga da doka, ya kamata a rika la'akari da lokacin da za a yi ta, don ta tasiri a lokacin da ya kamata a yi. Yanzu muna zango ƙarshen zango na ɗaya ne, wanda ranar 20 ga watan nan na 12 zai ƙare. Ana maganar a yi doka, in aka yi dokar ta zama ta shafi dukkan makarantu, ya kamata a ce an yi dokar ma baya kafin wani yau ne, kafin yanzu ne ake ƙoƙarin a yi dokar, saboda zangon karatu na farko ya zama to wannan dokar ta tafi da tsarin karatun gabaki ɗaya. Wani lokaci kawai sai a kintaci tsari kawai a suke shi a tsakiyar shekarar karatun yara, wanda wannan tsarin sai rikita ma ilimin gabaki ɗaya, maimakon a samu nasarar tafiyar da karatun rikita karatun gabaki ɗaya shi. Wannan su ne kaɗan daga cikin nasarorin da kuma matsalolin da muke ɗan kanta dangane da harkar ilimi a Najeriya.
Idan za mu yi maganar ƙalubale, hukuma ta samar da ilimi bai ɗaya ta gudanar da tarurrukan ƙarawa juna sani da yawa, ta yi shirya bita wa malamai da mai makamantansu, an kashe maƙudan kuɗaɗe, an shiga haɗin gwiwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da wannan. Ina aka kwan, kuma ta yaya za a ɓullo wannan matsala?
Wato shi ba inda za a yi ce mutum ya zo makaranta baka tare da mai inda ma za ka zai zauna ba. A yanzu haka makarantunmu, yaran da suke cikin makarantun sun fi ƙarfin makarantun, domin za ki samu aji a makaranta yanzu a Najeriya da ke da yara fiye da 100 zuwa 200. To wannan ba yanayi ba ne mai inganci wanda malami zai koyar da ɗalibai a samu inganci. Ya kamata yara in sun yi wa aji ta sun shafe yawan su ya kai ya shafe. To a yanzu babu wannan yanayin ma, ballantana sunan wajen ma da ake so lallai su shigo makarantar ana da wallahi. Akan ce a shigo makaranta ne a shigo makaranta, amma ina za a ga yaran? Wannan matsala ce babba wanda muke fuskanta a ainihin kasar Najeriya. A da akwai wani tsari da aka fito da shi wanda ita shi gaskiya take yin shi, na ba al'umma wani kaso na kuɗi, su al'umman nan su ba da nasu gudunmawar, sai a gina azuzuwa a unguwanni da makarantu inda ya kamata a yi. To amma daga baya shi ma an zo an janye irin waɗannan abubuwan na da su ake aiwatarwa. To da an samu ci gaba fiye da inda aka tsammani, don na tabbatar lokacin na saka a shekara ta 2008 an ba mu wannan kuɗaɗen, kuma mun gina makarantu abubuwa wanda ɗan kwangila ma ba zai iya gina, domin al'umma ne su gina kawo kayansu. Ɗan kwangila ma ba zai iya gina irin waɗannan abubuwan ba, domin a samar da muhalli ingantacce da kayan aiki da wurin zama da makamantan su a makarantu. Mun yi waɗannan abubuwan kuma an samu cigaba da yawa. Za ka ga ma a lokacin da ake yi wani attajiri ko kuma wani mai kishi zai zo shi ma ya bada gudunmawarsa, maimakon da mu yi aji biyu sai ga muna yin aji huɗu ko fiye da haka, dangane da shigar da al'umma a cikin harkar. Yanayin da muke samu na ana furta doka ne, amma wurin aiwatar da ita ta shiga al'amarin ba yanda ya kamata ba. Kamar misali wurin bitan nan, za a zaɓi waɗansu ne kawai ƙalilan daga wasu ɗan surare waɗanda ake da ra'ayi da su, sai su zo a yi bitan, a kashe kuɗi a yi komai, amma bitan ta ƙare a kansu ne, ba a yi tsari na step down ba wanda zai tafi ƙasa ya taɓa kowa da kowa. A kuma bayan an yi wannan step down ɗin, ba a samu wanda za su yi monitoring ɗin shi, wanda za su rinƙa lura da shi, zaman to lallai ba zai tsaya ba dangane da waɗansu kuɗi ko makamantansu. Sawo sarakunanmu na gargajiya zaman to suna da tasiri sosai a harkar ilimi, musamman ilimin primary, ke domin al'umma su ne za ba ilimi. Ba yanda za a sarki ko wani daga ci ko wani mai anguwa ya bari ilimin shi na wurin uku shi lalace, ba zai yi ba.
Idan ƙudirin ya tabbatu, wasu nasarori kake gani za a cimma?
Da a ce dokar in an yi ta za a tabbatar da ita, to da farko yawan ɗaliban da suke da ake son su shigo makaranta za su shigo, inda za a tabbatar da dokar ya zama to an samu ta ido sosai, yawan ɗaliban da suke ake neman su shigo makaranta za su shigo. Sannan kuma na biyu, za a samar da kayan koyarwa na malamai wanda suke bukata da kuma wanda ɗalibai za su yi amfani da shi a makarantun. Sannan na uku, masu ruwa da tsaki za su yi lumu-lumu a cikin harkar don su tabbatar da an samu ingantaccen ilimi a yankunan.
Idan ka ce masu ruwa da tsaki, kamar dawa kenan, ɗazu ka yi magana nan da katai da sarakunan gargajiya?
Masu ruwa da tsaki na farko, mai ruwa da tsaki na farko sune iyaye, su ne na farko a cikin harkar ilimi wanda muke ɗauka masu ruwa da tsaki. Sannan na biyu, masu mulki, wato kamar sarakunan gargajiya da makamantansu. Sai na uku, ƙungiyoyi. To waɗannan su ne muhimman masu ruwa da tsaki da muke san cewa harkar ilimi idan aka sa su a ciki, to al'amuran ilimi zai samu inganci. Ba wai samun ilimi ba ne ke da matsala, a'a samar da ingantaccen ilimi wanda zai tasiri akan dalibi kuma dalibin ya tasiri al'umma, shine ingantaccen ilimi.
Idan ka lura da yadda ake tafi da harkokin ilimi a kasashen da suka ci gaba, zaka ga cewa kusan akwai makarantun suna nan a kowane yanki, suna da adadin makarantun su, kuma akwai kayan koyarwa na zamani. Kana gani Najeriya za ta kai ga wannan matsayi idan har aka tabbatar da wannan doka?
Ba abin da zai hana a yadda kuma zai na kasashen waje. Alhamdulillah, ni na yi ɗan kewaye-kewaye, na je America, na ga yadda makarantun su yake, na je Kenya, na ga irin makarantun su yadda yake, na tafi Kotunu, na ga yadda makarantun su yake, na ɗan yawa cikin ɗan duniyan nan, na ga irin tsari-tsarin makarantu ma na al'umma wanda gwamnati ke tallafa musu, kuma an samar da ingantaccen kayayyakin aiki wanda ya kamata a samu. Amma mu matsalarmu za a faɗa ne ƙarshenta sai a ƙare da yin kwamitoci da yin waɗansu 'yan workshop na waɗansu abubuwa kaɗan, shi ke nasa al'amuran su lalace. Amma da za a tsaya a samu shugabanni na gaske wanda suka san haɗarin barin yaran nan ba ilimi da kuma irin fitinin da ke haifar mana na rashin tsaro da makamantansu a ƙasa, da za a samu masu kishi su san cewa wannan abin zai iya dawowa ya shafe mu da an samu ci gaba mai inganci. Mafi yawa mu tsara yin dokan ne saboda su waɗanda suke yin dokan yaran su ba sa irin waɗannan makarantun, ba su damuwa da haɗarin da yake ciki na barin yara barkati a cikin gari suna yawace-yawace ba tare da ilimi ba. Waɗannan yaran da suke yawace-yawace ba tare da ilimi ba su ne abin amfani da su a duk lokacin da suke karanta shi, domin na masu basu da ilimi ba san darajar shi ba, ba san kuma tasirin ilimi a kansu ba. Amma inda su manyan da suke yin waɗannan abubuwan sun san tasirin wannan al'amarin, sun san haɗarin da ake ciki na rashin ba yaran na ilimi, wallahi da sun saki tunani gaba ɗaya mu zo mun samu mafita, mun yi wani tunani na ware mai shekaru in kana so abu tasiri ki saka ware mai lokaci da take tasiri, kamar ka ce to mun yi wannan tunanin muna so mu gwada shi na shekara shida, dama shi ne shekarun primary misali, ko kuma shekara tara shi ne sabon tsarin ilimi na ƙasa yanzu da karamar college, sai ake za a gwada shi a wannan shekarun kuma a samu dokokin da ko da wani ya zo ba zai canza wannan tsarin ba sai an cimma abin da aka tsara.
Sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma agogonmu na cewa karfe 10 na safe da minti 47. Yanzu bari mu je ga zaurinmu inda Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu
a yau muna garin Sabon Muse, wato fadar karamar hukumar Tafa a nan jihar Niger. Kuma a cikin zauren namu ina da baki waɗanda za su gabatar da kansu. Malam, menene sunanka?
Sunana Aliyu Alhaji Musa, wanda yake zaune hayin Diko Tafa local government.
An kaifa?
Sunana Abubakar Muhammad, wanda ke zaune hayin Diko Sabon Muse.
Idan muka duba tsarin da Majalisar Tarayyar Najeriya ta bullo da shi a baya-bayanan cewa ana son a sake fasalin tsarin bayar ilimi bai daya, wanda a baya dai mun san cewa an kirkiro da wannan shirin ne domin tabbatar da cewa duka 'yan Najeriya yara sun samu ilimi, shi kuma wannan tsarin wanda yake kyauta ne kuma dole ne. Malam, kai da ke kaya zauna a cikin birnin Abuja kafin ka zo wannan yankin, me kake zaka ce dangane da wannan tsarin?
To, ni tun dai da ake wannan magana ban taba amfana da wannan faɗakarwa da ake ba, saboda na sa yara na akalla guda uku duka ba wanda ban biya kuɗi ba, kuma bayan nan har a bana ko in ce bara akwai wanda na san ya biya kudin rijista na primary naira 12,000 zuwa 14 a primary, ya zo ya dinka mishi uniform ya komai da komai, yanzu yana nan yana ci gaba da karatun shi. To kaga ba zan iya cewa ana ba da ilimi kyauta ba, kuma haka nan inda nake nan yanzu haka ake, waɗansu suna yi waɗansu na nan suna zaune, ina kokarin dai Allah ya taimake ni in samu abinda zan abinda in rage abinda zamu ci in dan bayar su samu su yin.
Wannan kai ba zaka ce?
To, ni dai wannan abun jirwaye ne mai kaman wanka. Yawwa, dan magana dai ake yi domin saboda Allah, in dai zamu duba mu gani duk wannan maganan da ake na ilimin bai ɗayan tun daga kan Obasanjo har zuwa kan Goodluck, mu dai har yanzu bamu ga amfaninsa ba. To, amma bamu sani ba tunda mu ba mu san gaibu ba. Wannan shiri da suke yi watakila nasu yayi tasiri, kuma mu muna fatan yin hakan. Amma wanda aka yi a baya ba mu ga amfanin sa ba, tunda da za a ce mun ga amfanin sa, kaga da yaran mu da ko kuma kannan mu suna ciki, to hakikanin gaskiya ba sa ciki, domin duk makaranta na gwamnati da zaka sa yaronka sai ka biya kuɗi, ka dinka mishi uniform, kullun kana cikin dawainiya.
Malam Aliyu, idan aka ce za ana so a canza tsarin wannan shirin, menene wanda kai kake ganin ake yi a baya wanda ba daidai ba, wanda kake ganin kila yanzu yana bukatun a canza shi a tsara a fara daidai?
To, ni abin da nake so Allah zai taimaka mana ya dora iba shugabanninmu da suke tsara wannan abin alheri, da suke da niyya a ce ya iso mu. To, muna so a canza don ya tabbatar da a ce yadda mu ba mu yi makaranta mai zurfi ba, a ce ‘ya’yanmu mu samu su yi dukkansu. Don yanzu haka ba ma son a ce kowane yaro yana gudu a tsakar gari ana abin nan, kuma karatun nan ya zama dole a kanmu, sai dai don ba yadda za mu yi ne.
Malam Ali, idan muka duba kamar yadda majalisar tarayya ta kuduri wato aniyar sake wannan tsarin, a baya dai mun san cewa tsari ne wanda bai zama doka ba, amma a yanzu ana son ya zama doka. Ya kake ganin mai da shi doka zai amfani musamman yaran talakawa waɗanda a halin yanzu kuka ce wasu ma ba sa iya zuwa karatun primary?
To, in ya zama doka, duk abin da aka ce maka doka kaga ya zama dole, ya zama wajibi. Yinsa shine mafi sauki, kin yinsa shi ba shi bane mafi sauki. To, idan ya zama wajibi, to hakikanin gaskiya ina ganin za a samu abin da ake so, idan kuma gwamnati ta yi tsayin daka a kai, lungu da sako kuma ta sa ido. Ba wai ya zama doka a zuba ido ko kuma a kiyin bibiya akan abun ba. Ya kaman da mu mun san yawancin shugabanni suna zuwa suna ziyartar makarantu da sauransu, suna ganin yanayin yadda ilimi yake tafiya. To, amma yanzu ba sa yi. To, amma in dai har zai zama doka ya kasance suna bibiya, to hakikanin gaskiya abun zai yi tasiri. Muna fatan Ubangijin Allah ya sa wannan abun da za su yi wannan kudirin ya yi mana tasiri da mu da 'ya'yanmu gabaki daya da sauran 'yan uwa.
Malam Abubakar, idan muka duba yanda mizanin yara shiga makarantun primary na gwamnati take a halin yanzu, kana ganin a tsarin da ake kai yanzu yara suna samun shiga makarantu yadda ya kamata kuwa?
Ina ba sa samu, saboda iyayensu suna son su sa su. To, amma saboda yanayin halin da ake ciki, gaskiya ba kaman yadda ake so ba. Don a kashi uku yanzu bai wuce kashi ɗaya da suke makaranta ba, kashi ɗaya biyu sai dai dole ka sa su Islamiyya su samu na addini, saboda kar su zauna hakana. Amma ana ta gaya mana a makaranta kyauta a rediyo, muna jin wannan kam, amma har yanzu dai abun bai iso mu ba. Saboda mafi akasari in har za a tsara doka ba za a yi bibiya ba, to ba za a cimma buri ba. In ko za a tsara doka a riƙa bibiya, dukkan abin da aka nema in Allah yadda za a samu biyan bukata insha Allah.
To, Malam Ali, me kalmar ka ta ƙarshe?
Kalma ta ta ƙarshe shine addu'a dai za mu yi musu da kyakkyawan niyya. In suka daura ta bisa ga kyakkyawan niyya, Ubangijin Allah ya taimake su kuma ya ba su ikon cimma nasaran wannan abun da suka sa a gaba. Shine.
To, da yake wannan doka ana yin ta ne domin yara manyan gobe, su yaran ta yaya suke kallon wannan sabon tsarin da ake so a zo da shi domin ƙara karfa karatun bai daya a Najeriya? Yanzu muna tare da wani yaro dan makaranta. Me sunanka?
Muhammad Mustapha.
Ban sani ba, ko kana da labarin cewar Majalisar Wakilan Najeriya tana yin wani zama na musamman domin ganin an canza tsarin fasahin karatu bai daya a Najeriya? Kana da wannan labarin?
Ina da shi.
To, misali kai ya zaka so ka cewar an tsara wannan yanayin ne?
To, ni dai lokacin da yayannin mu suna makaranta sun ce ana wani tsari ne na daban, amma mu yanzu a namu an kirkiro wani wai shi UBE. Da yanzu dai da za a ba mu da gwamnatin za ta mayar da karatu kyauta ba karban wani PTA ko waye, da yara da yawa sun shiga makaranta, kuma shine wa yake hana wasu yaran shiga makaranta.
To amma yanzu misali idan aka ce ana son a maida karatun nan ya zama kyauta kuma dole bai daya, kai maganan karban kudin PTA daga hannun yara da kuma sauran yan tsarbe-tsarbe shi ke hana shiga yara makaranta, kamar ta yaya wannan din yake hana yara shiga makaranta?
Saboda wasu iyayen ba su da kudin hakan da za a maida, yanzu da za a maida karatun kyauta kowa zai zo ya shiga tun daga primary school, tun daga KG na KDP har zuwa can higher institutions. Amma yanzu a ga di yawancin almajiran nan ma da karatun kyauta ne su ma da za su shiga. Amma saboda shi ne ma shi yasa muke ganin yara suna yawo akan titi wai zuwa almajirai, saboda iyayen su ba su da kuɗin biya musu kuɗin makarantar su shigo. Shi yasa amma yanzu za a mai da shi kyauta da gwamnatin nan ta mana adalci, kuma muna marhaba da haka.
Masu sauraro duka-duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa wacce muka ɗauke ta a nan garin Sabon Muse, fadar karamar hukumar Tafa a jihar Niger. A madadin abokan tattaunawar tawa, Hassan Maina Kaina ke muku sallama, mu zama lafiya.
A kai da Hassan Maina Kaina da tattaunawar nan turkashi an tattaɓo batutuwa masu muhimmanci. To masu sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake, yau Sa'adu Zungu ke kira da amo mai karsashi. Lafiya da juna zamana roƙon amana.
To mun samu kiran mu na farko, wake kan layi. Wake kan layi,
layin ya dan samu tangar.
To da alamu wannan layi ya samu tangar. A masu sauraro, layin mu abu da yake, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan maudu'i namu.
Sunana Lawal Boy.
To malam
Zaria.
To malam Lawal, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu?
To gaskiya wannan maudu'i lalle an yi bayanai sosai, sai dai abinda nake so dan jawo hankalin gwamnati kadan. Sai dai ya kamata dukkanmu, ya kamata a tattara mu guri guda dukkan nata ne, da wanda ke da shi da wanda bai da shi, da haka ne kafar da za a taimake mu har wanda bai da karfi ya iya zama shi ma shugaban kasan nan gaba. Zai yiwu a ce duk kwararo da ka bi ka je ka tarar da wanda bai da karfi, a ce wai kuma gwamnati ta sa ido tana kallo. Wannan hanya ne da za ta taimaka mana tun da mu muka zaɓe ta don mu samu mafita. Fatan a gaban mata Ubangiji Allah ya sa ta cigaba da wannan adalci kamar yadda jama'a suka kiraye, Allah ya sa ta saurare mu tana jin mu. Ko daga Lawal Boy ban san sauje har Kaduna Najeriya, Allah ya tashi ku lafiya.
To mun gode Malam Lawal.
To mun samu kira na biyu, daga ina? Daga ina ka?
Daga jihar Bauchi nake kira, karamar hukumar Darajo.
Na'am, to menene ra'ayinka?
Eh, to da farko dai sunana Nasiru Tafida, wanda aka fi sani da LKD. Ni ra'ayina na ga da gwamnati za ta taimaka ta mai da ilimi kyautan. Kowa da kowa ma zai je makaranta don ilimi yana da daɗi.
Haka.
Yawwa, to da fatan dai Allah zai sa hakan ya yiwu, kuma in hakan ya yiwu Allah da gwamnatin da kanta za ta ga canji ta wajen sa yara a makarantan. Har manyan ma.
To muna gode da wannan ra'ayin naka.
Yanzu ga wani kimani a kan layi, wake kan layi, kuma daga ina ake kira?
To kana tare da Abdulkadir Sarkin Hurumi daga nan Sokoto.
To mana Abdulkadir, menene ra'ayinka kan wannan maudu'i namu na yau?
To gaskiya wannan maudu'i, wannan doka gaskiya abu ce wadda ta dace a yi ta, amma sai dai kansa mu dai abin da muke gani yawanci idan ka diba kullum gwamnoni da kinjinsu suna batun ilimi, suna batun tallafa ma ilimi, amma gaskiya akwai karancin a gani aikace, illai dai suna faɗi ne, don haka mu abin da muke fata ba faɗi ba, abin ya zan aikace.
To mun gode da wa'annan ra'ayoyi, Madina Kinji, irin ra'ayoyin da suka bigiro da shi.
Abinda na fi lura da shi shine yawancin mutane, abinda ko cikin sakonnin da muka karanta, suna cewa din ba wai ayi ba, a aiwatar da shi, ba wai a ce an yi doka ba,
a sa ido akan doka, a tabbatar da cewa yayi aiki. To ta nan ne kawai zamu ga muhimmancin sa, kuma zamu
ba wai a ce za a yi ba kuma ba a yi ba.
Sosai mun dauko gangara, in Allah ya yarda mako mai zuwa zamu ci gaba masu sauraro. A nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wacce ta bayar da umarni shirin, Julie Letters Gresham da injiniyan mu na yau Shadrack, da kuma wacce ta taimaka wajen gabatar da shirin, Madina Dahiru mai shanu ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.